الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 13 ga watan Sha'ban shekara ta 2434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 6 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambaya kamar guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa kai ne kake aure da mace Allah ya kaddara rabuwa tsakaninka da ita shin kana da damar da zaka auri kanwarta ko kuma yayarta kwarai da gaske idan ka saki mace ya halatta ka auri kanwarta ko ka auriyarta iya abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta mana da nasi na Al-Qur'ani hada tsakanin yan uwa mata guda biyu a lokaci guda misali ya da kanwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya uwa kowa da tashi ko kuma uwa ɗaya uba kowa da nashi kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zano mana daga cikin layin matan da ya haramta mana a cikin suratul nisa Ubangiji ta'ala ke cewa hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'a وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم الآية الشاهد أن وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف أن حرمتموا وحدا سكان ماتا إنقوان جونا قد يبيو ألوك تيبودا دعاك وأن النسلين عن القرآن بايا حلتا متنيا أو رياد كموا ألوك تيبودا دادن فائدة أنني وري نبيو إند نمجيكي إدى idan kana aure da mace idan ka sake ta kaga kanwarta ko kaga yarta ta kayatar da kai kana buƙatar ka aure ta to bayya halatta ka aure ta sai idan wannan matar da ka saki ta gama idda domin ka'ida mace in tana cikin idda matsayin matar ka take har sai an kai lokacin da ta gama kenan wannan abin da muke so mu gane idan saki saki ne wanda yake raja'i idan saki ne wanda igiyar aure ta riga ta yanke saki wanda yake ba'in an gane ko kamar saki uku dena bin ɗaya daban-daban ko kuma kasancewar kulu ne aka yi to wannan ya halatta a ran da ka saki waccan ka auro kanwarta ko ka auro yarta amma idan saki ne daya ko saki ne biyu to baya halatta ka auri kanwarta ko yarta sai lokacin da ta gama idda ita wannan matar da ka saka. Saboda in kafin ta gama idda ka auro kanwarta ko ka auro yarta gaba ɗayan su a matsayin matan ka suke a lokaci guda, kamar yadda Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad sala. Dadin fa'ida haka nan ba a hada tsakanin mace da innaninta ko kuma da babaninta. Kana aure da mace baya halatta ka auro kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta ka hada su a matsayin matanka ne a lokaci guda. Haka idan kana aure da mace baya halatta ka auro kanwar babanta ko yar babanta. Wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar mana da haramcin haka. Shine yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tujma'a bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha aw kama qala. Manzon Allah yayi hanin a hada tsakanin mace da ƴar uwar mahaifinta ko kuma ƴar uwar mahaifiyarta a lokaci guda. An gane ku? Dan haka kenan anan abinda muke so mu gane ya halatta ka auri kanwar matarka ko yar matarka in har ka sake ta kenan ta gama idda. In ko kulu ne kamar yadda bayani ya gabata ko kuma saki ne wanda ya riga ya kai karshe to ya halatta aran nan ma ka aure ta. Dadin fa'ida akwai wata tambaya da wasu ƴan uwa suke kusan kwana biyu ta hanyar waya. Wai shin kanin mahaifinka idan ya saki mace ya halatta kai ka aure ta? Kamar kanan babanka yana aure da mace idan ya sake ta kai ya halatta ka je ka aure ta? Har ma wai shi mai tambayar da muka bashi amsar cewa kwarai da gaske ya halatta ka aure ta, wai shin nassi ne na Alkur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka? Kwarai da gaske, dan asali game da duk abin da Allah ya halitta shine halalci. Baka isa baka ce abu kaza haramu ne sai kana da dalilin da ya haramta, in ma nassi na Alkur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nassi na Alkur'ani shi ya tabbatar mana da haramcin mutum ya auri matar mahaifinsa. In yau mahaifinka ya auri mace in ya sake ta haramun ne kai ka aure ta ko ita kadai ta yi saura a duniya. Kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayni illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurar rahima. Wannan nassi ne na Alkur'ani a bayyane, in mahaifinka ya auri mace ya sake ta kai haramun ne ka aure ta. An gane ku? To dan haka ita matar kanin mahaifinka sai ka gaya mana nassin da ya haramta. In babu nassin da ya haramta sai a koma asali. Duk abinda Allah ya halitta asalin shi halaka ne, sai abinda dalili ya nuna haramcinsa. A nan matar mahaifi nassi ne na Alkur'ani ya haramta mana cewa mu aure ta, saboda matar mahaifinka matsayin uwa take gare ka. Sai suke kiyasta, to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ya ce wannan al-khalatu bi manzilatil ummi, ma'ana kanwar uwa ko yar uwa ai matsayin uwa take. Kanwar mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka ita ce ake kira khala, cewa matsayin uwa take. Kenan kanwar mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka kaga ai haramun ne ka je ka aure ta. To sai suka ce anan kenan kanan mahaifinka ko war yan mahaifinka wan mahaifinka ko kanan mahaifinka idan ya auri mace ya sake ta kenan ita ma matsayin uwarka ce. Yaya za a kiyasta ita wannan fa jininka ce, waccan kuma ba jininka ba ce ba, mahaifinka ne ko ya je ya auro ta daga wani gida na daban kuma ya sake ta? Inda mahaifin kanan mahaifin naka an wayi gari a matsayin mace ne yake, shine haramun ka aure shi. amma wata mata ce yaje ya auro can da ban ya sake ta. An gane ku? A al'ada matar kanin mahaifi ko wan mahaifi matsayin uwa take, amma a shar'anci ba mahaifiyar ka bace. In yau ya sake ta, ya halatta ka aure ta. Kanin mahaifinka ko yar mahaifinka. Kaddar cewa anan mutum ne yaje ya auro, mutum ne yazo ya auri kanwar mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka. An gane ku? Kanwar mahaifiyarka ya aura ko kanin mahaifi ko yar mahaifiyarka. A kaddara cewa kai mace ce ce, idan ya saki kanwar mahaifiyarka, shin ya halatta ya aure ka ko bai halatta ba? Kai ne kake aure da mace, sai ka sake ta, sai ka ga ƙiyayyarta, shin ya halatta ka je ka auro ƙiyayyarta? Ya halatta. Ma'ana mata ne biyu, ya da kanwa, sai kake aure da yar. An gane ku? Kanwar tata kuma tana da iya, da ka saki yar wannan matar, shin ya halatta ka je ka auro ƙiyar kanwarta ko bai halatta ba? Ya halatta ka je ka auro ta, babu dalilin da ya haramta maka. Don haka matar kanan mahaifi ko matar wan mahaifi, wannan halatta ce kana da damar da za ka aure ta. Sai dai wani kauli da suke faɗa a Hausa na cewa wai ana barin halaka don kunya. In dai abu ba Allah bai haramta maka ba, manzon shi ba sallallahu alaihi wa sallama, to wani bai isa bai haramta maka. In kana da hali, kana da dama, kana da bukata, ba laifi kakan iya zuwa ka aura. Tambaya ta biyu, dan uwa yake cewa kai ne ka bi limami, limamin da yake takaita tahiya bakin salihina ko kuma karshenta ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, baya salatu ibrahimiya. Shin idan ya salamce salamcewa za ka yi ko kuma za ka yi jinkiri har ka zo da salatin sannan ka salamce? Abinda ya dace in ya salamce ka salamce. An gane ku? In ya salamce ka salamce, domin yin koyi da liman wajibi ne. Shi kuma in aka ce cikar koyi da liman, in ya aikata abu ba tare da jinkiri ba, kai ma ka aikata abin da ya yi. In ya salamce, kai tsaye ka salamce ba tare da jinkiri ba, tare da cewa shi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, musamman a tahiyya ta ƙarshe, matsayinsa wajibi ne, dole ne, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya karantar da Abdullahi dan Mas'ud lafazin tahiyya a ƙarshe, manzon Allah ya ce masa sannan ku yi min salati. Manzon Allah ya koya masa sigar salatin da za a masa, shine salatu ibrahimiyya. Hatta da wasu daga cikin malaman malikiyya sun tafi akan cewa yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a tahiyya ta ƙarshe matsayinsa wajibi ne, tare da cewa abin da yake cikin littattafan malikiyya, yin salati a ƙarshen tahiyya matsayinsa sunna ne. Don haka gaya an ce sunna ne ma, amma wasu ba sa zauwa da shi, wai sun wadatu bakin ƙarshen tahiyya kawai sai mutum ya salamce. Kai wasu tahiyyan ma ba sa cika bakin salihi ne suke tsayawa, bakin salihi ne kawai sai ka ji limamin ya salamce. Don haka limamin da baya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ƙarshen tahiyya, in har akwai limamin da yake yi, to shi yafi dacewa ka bi. Amma in ka bi wanda baya salatin, in ya salamce dole zaka salamce, domin yana da tawidi, shi a matsayin sunna ya tafi akan cewa yin salatin, amma magana mafi rinjaye matsayin wajibi ne. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wadda malam ya shigo da ita a ƙarƙashin wannan babi, wanda ke bayani game da tunanin mutuwa da takaita guri. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Wanda ita wannan aya, kamar yanda bayani ya gabata, na nuna mana cewa mai hankali ya zama tilas a kansa wato ya takaita burinsa yayi tattali domin makomarsa lahira. Domin wannan aya jan hankali ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana. Muminai ne Allah yake kira, kamar yanda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa duk lokacin da kaji Ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amun, yace to karkatu kunnanka kaji me za a faɗa maka. Domin ana famar a hada ka da wani abu wanda alkhairinsa zai dawo kanka a nan rayuwarka ta duniya ko makoma lahira. Imma a ce ka daina kaza ko kuma a ce kai kaza, wannan abin da aka ce ka daina, in ka daina alkhairin dainawar zai fara samun ka tun daga duniya kafin makoma lahira. Abin da aka ce ka yi, to idan ka aikata shi za ka samu sakamako tun daga nan duniya kafin makomarka lahira. To shine a nan Ubangiji ta'ala ke cewa ya ku jama'ar muminai, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, kada dukiyoyinku ko ƴaƴanku wato su shagaltar da ku game da ambaton Ubangijinku subhanahu wa ta'ala. La'anan nahiya ce, ma'ana kada mu sake dukiya ko ƴaƴa su shagaltar da mu game da ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ya nuna mana muminai na hakika a cikin suratul Nur su ne wanda dukiya da wani saye da sayarwa da dukkan wasu lamurra na duniya ba sa shagaltar da su game da ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda Allah ke cewa fi buyutina adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar. Dan haka anan Allah yace ya ku jama'a ta mu'minai, kada dukiyoyinku ko ƴaƴanku su shagaltar da ku game da ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda dan adam a ɗabi'ar shi babu abin da yake da ta'allaka da zuciya sama da dukiya da ƴaƴa. Dukiya da ƴaƴa babu abin da dan adam ya fi so a rayuwarsa sama da waɗannan abubuwa. Dan duk wanda kaga ya kauce ma tafarki wanda yake na madaidaici, to galibi inda zaka bincika ɗayan biyu ne, in ma dukiya ko ƴaƴa su suka kawar da shi daga tafarki wanda yake madaidaici. To shine anan Allah ya ce kada ku saki ku jama'a ta muminai dukiyoyinku ko ƴaƴanku su shagaltar da ku game da ambaton Ubangijinku subhanahu wa ta'ala. Ambaton Allah anan karka fahimci cewa ya taƙaita akan kalima ta la ilaha illallah, tare da cewa kalima ta la ilaha illallah ambato ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko kuma mu ce ita ce fiyayyen ambato daga cikin dukkan zikiri na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Illa kasancewar abinda ake nufi da zikirullahi duk abinda Allah ya shar'anta ma bayansa na ayyuka na ibada, wannan sunan shi ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sawa annayi ko wanda yake na bari. Domin malamai suka ce anan duk abinda bawa zai aikata mai sunan ibada, lokacin da ya hararo niyya a cikin zuciyarsa, wannan hararo da niyya na tunatar da shi Ubangijin da ya shar'anta masa wannan ibada. Wannan tunani da za ka yi game da girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala ambato ne nashi. Yanzu kamar sallah, Ubangiji ta'ala ya ambace ka cewa zikiri, kamar yanda yake cewa utulu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'u. Malaman tafsiri suka ce abinda ake nihi da zikrullahi anan ita ce sallah. To dan haka anan duk wani abinda Allah ya shar'anta mana na ibada nayi da na bari gaba ɗaya sunan shi zikiri. Dan haka duk wani abinda Allah ya ce mu je mu yi, to kada mu sake wani abu wanda yake na rayuwar duniya ya shagaltar da mu game da wannan abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana. Sai ya ce wa man yafa'al zalika fa ulaika humul khasirun, duk wanda ya aikata haka, ma'ana ya yarda wani abu daga cikin sha'ani na duniya ya shagaltar da shi game da ambaton Ubangijinsa, to waɗannan su ne tababbi wanda makomar su ita ce wuta a ranar kiyama. Nan mu lura da wannan aya, mi Allah ya ce fa ulaika humul khatiruna, duk wanda dukiya ko ƴaƴa suka shigaltar da shi game da ambaton ubangijinsa to shi ne tababbi. Duk ribar da kace a rayuwarka ta duniya sunan ka matsiya ce komin yawanta, in dai ka sake wannan dukiya ta shigaltar da kai game da ambaton ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda riba wadda take ta hakika wato shi ne kula da abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shir'anta ma bawansa, domin kiyaye waɗannan dokoki na ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne zai kai ka zuwa samun riba ta hakika. Riba ta hakika ko ita ce riba ta yinin alkiyama ga dukkan mutumin da ya dace da gidan aljanna. Don haka kenan anan shine Allah ya ce fa ulaika humul khasiruna, waɗannan wato su ne waɗanda suke tababbi. Sai Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum, ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku, ma'ana abin da muka ɗauka muka ba ku na dukiya. Allah ya ce ku ciyar, min anan tabi'iyya ce, ba dukkan abin da ka mallaka na dukiya Allah yake nihin cewa ka ɗauka ka bada, ma'ana ka ɗau wani kaso daga cikin abin da Allah ya ɗauka ya baka na dukiya ka ciyar da wannan dukiya saboda shi. Shine ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum, ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku na dukiya. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku. An gane ku? Kenan anan Allah ya nuna mana iya lokacin da zamu ciyar da dukiya. Kenan lokacin da kake cikin kaidi wanda yake na rayuwa, kafin ka shiga hali wanda yake na fitar rai, kafin mutuwa ta cin maka. Dan in ka sake alamun mutuwa ma suka sauka, ka kwanta rashin lafiya, duk wasiyar da zaka yi ta dukiya cewa amin kaza amin kaza in na mutu a cikin dukiyata ba komai ba za a maka, sai in sulusun dukiyarka zai isa ayi wannan abubuwan da kai wasiya, sannan za a zartar da shi. Amma yau in kana cikin kaidi wanda yake na rayuwa, kana da damar da zaka iya sadaukantar da dukiyarka gaba daya, ka sarrafa ta a cikin dukkan wata hanya ta ɗaukaka addinin Allah. Amma matukar in wasiya ce kai, ka shiga cikin hali wanda yake na fitar rai, in dai wasiya ce kai, to wannan idan yardanja ta kama maka, wannan duk abin da ka ce ayi za a kasa dukiyarka ne kashi uku, daga cikin dukiyar za a ɗau kashi ɗaya, a cikin shi ne za a zartar da wannan wasiya da kai. Don haka Allah ya ce min qabli an ya'ti ahadakumul maut, kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin, sai kaji mutun yana fada ya ubangiji na laula akhartani, me zai hana ka jinkirta mun ila ajalin qaribin, zuwa wani zamani wanda yake makusaci, ma'ana zamani wanda yake takaitacce. Fa asaddaqa, nima na dau wani kaso daga cikin dukiyata ne sadaka, wa akun minas salihin, na kasance daga cikin bayi waɗanda suke nagari, wanda makomar su ita ce aljanna a gobe kiyama. Wannan Allah na nuna mana halin mutumin da ya ma kansa jinkiri game da hanya ta alkhairi shine ciyar da dukiya. Zai yi nadama, amma a lokacin da nadama ba za ta amfane shi ba. Duk mutumin da Allah ya mallaka masa dukiya, yake sarrafa dukiyar akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah, idan mutuwa ta zo masa sai yayi wannan nadama, nadamar kuma ba za ta amfane shi ba. Dan haka sai Allah yake bashi amsa, walay yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, ubangiji ta'ala baya jinkirta ma wata rai idan lokacin ta yayi. Daidai da kibtawar ido, ubangiji subhanahu wa ta'ala baya jinkirta ma bawa in dai aka ce lokacin mutuwarsa yayi. In lokaci ya riga yayi, da zaka ciyar da dukkan dukiyar da ke doran ƙasa, ubangiji subhanahu wa ta'ala daidai da sai gwanin ɗaya ba zai kara maka ba. Dan haka ubangiji ta'ala yace fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Dan haka anan yace walay yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, ubangiji ta'ala baya jinkirta ma rai wato idan ajalin ta yi zo sai ya ce wallahi khabirun bima ta'malun, ubangiji ta'ala masani ne game da duk abin da kuke aikatawa, abin da ka shuka a rayuwarka ta duniya shi zaka girba a gobe kiyama. Yanda in a farkon damuna ka shuka hatsi a lokacin kaka zaka girba hatsi, ba yanda za a yi wanda ya shuka hatsi a farkon damuna da kaka ya girbi dawa, wanda ya shuka dawa shi zai girbi dawa, wanda ya shuka hatsi zai girbi hatsi. Don haka wanda ya shuka alkhairi a rayuwarsa ta duniya, alkhairi zai tarda a makomarsa lahira. Kazalika mutumin da ya aikata sharri a rayuwarsa ta duniya wal iyadu billah, sakamakonsa shine sharri a gobe kiyama. Kaman ya amal misqala zarratin khairan yara wa man ya amal misqala zarratin sharran yara. Wa qala ta'ala hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفه وجوههم النار وهم فيها كالهون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وبنجي تعالى كيشوا حتى إذا جاء أحدهم الموت إذن أكا كيلو كتندا متوى تزوما تينس سوسوا sune waɗanda suke masu ƙaryata manzannin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Qala rabbirji'uni, zai faɗa ya ce ya Ubangiji na maidani izuwa duniya, la'alli a'malu salihan fima tarakt, takan iya yiwuwa zan aikata aiki wanda yake na ƙwarai game da abin da na bari, ma'ana na dukiya. Wanda ya ƙaryata manzannin Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai gasgata su ba har lokaci ya ƙure masa, ma'ana lokacin da mutuwa ta zo masa shine zai yi wannan guri, wanda gurin nasa kuma ba zai cika ba, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai watsan masa da gurinsa. Shine Allah ya ce hatta idza jaa ahaduhumul maut, idan mutuwa ta zo ma ɗayansu, ma'ana jama'ar da suka ƙaryata manzannin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, suka jinkirtar da kawunansu game da bin hanyar da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala suka nuna musu. Qala rabbirji'un, ɗayansu sai kaji ya ce ya Ubangiji na maidani izuwa duniya, la'alli a'malu salihan fima tarakt, takan iya yiwuwa na aikata aiki wanda yake na ƙwarai game da abin da na bari, kenan na kwanukan rayuwa ko kuma dukiyar da na bari na ciyar da ita. Wannan duk mutumin da ya yi jinkiri da ya yi imani da Allah da manzanninsa, in lokacin mutuwa ya zo masa sai ya yi wannan nadama, nadamar da ba za ta amfane shi ba. Kamar yadda Allah yake faɗa mana a cikin suratu Ibrahim, wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azabu fa yaqulu alladhina zalamu ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وبنجي تعالى يكشوا كالقدي جماعة قبل أن يأتيهم العذاب. kafin azaba ta yinin alkiyama ta zo musu. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab, Allah yace ka galgadi jama'a game da yinin da azabar Allah take zo musu, shine yinin alkiyama. Fa yaqulu allazina zalamu, in wannan yini ya zo, Allah yace waɗanda suka zalunci kawunan su suka hada bautar Allah da wani, zaka ji suna cewa rabbana akhirna ila ajalin qaribin, ya ubangijin ka jinkirta mana zuwa wani lokaci wanda yake takaitacce, nujib da'awataka, mu karba kiran da manzanninka suka zo da shi, shine kira na zuwa kadaita ka a cikin ibada. Wa nattabi'ir rusul, manzannin da ka turo mu musu biyayya. Ubangiji ta'ala sai ya ba su amsa, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawa, shin yanzu ba ku zamanto ba kun yi rantsuwa a rayuwarku ta duniya cewa ba ku ba gushewa, cewa duniya kun zo zama? Allah yace karfa ku manta, wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum, kun fa zauna a cikin mazaunan jama'ar da suka zalunci kawunansu. Wata bayyana lakum kaifa fa'alna bikum, kuma ya bayyana gare ku yadda muka aikata da su. Duk waɗanda suka ƙaryata manzannin Allah, kun zauna a mazauninsu, kuma labari ya zo muku cewa yaya ƙarshen alewa ya kasance shine ƙasa, yaya ƙarshen mutanen annabi Nuhu ya kasance shine tabewa da halaka, kuna da labarin mutanen annabi Hud sune adawa, yaya ƙarshen su ya kasance tabewa da halaka, haka nan mutanen annabi Salihu Samudawa, haka nan mutanen annabi Lut, duk kuna da labarin yaya ƙarshen su ya kasance. Dan haka Allah ya ce wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum, tabbas kun zauna mazaunan waɗanda suka zalunci kawunansu. Wata bayyana lakum kaifa fa'alna bikum, kuma ya bayyana gare ku yanda muka aikata da su, shine yanda muka halakar da su. Wa barabna lakum al-amsal, Ubangiji ta'ala ya ce tuntuni mun buga muku misalai don ku shiga hayyacin ku, amma wannan misali bai muku ba, bai yi fa'ida game da ku ba. Dan haka shine anan wanda ya yi jinkirin yin imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da gaskata manzanninsa, ko kuma ciyar da dukiya, in mutuwa ta zo masa zai ce rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu, ya Ubangiji na maidani zuwa duniya takan iya yiwuwa na aikata aiki wanda yake nagari game da abin da na bari, in ma na kwanuka rayuwa ko kuma abin da na bari na dukiya. Ubangiji ta'ala sai ya ce da shi kalla innaha kalimatun huwa qa'iduha, Ubangiji ta'ala ya ce ina maganar komawa duniya bata taso ba, kalla bi ma'ana la ruju'a ila dunya, ai babu komawa zuwa duniya. Innaha kalimatun huwa qa'iduha, kalima ta rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan, kalima ce wanda shi yake fada, ma'ana mutumin da ya karyata manzannin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Innaha kalimatun huwa qa'iduha, Ubangiji ta'ala yace kalima ce kawai wanda yake fada, wanda kuma babu wani amfani tattare da ita. Sai Allah yace wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun, gaban waɗanda suka ƙaryata manzannin Allah, ko kuma ka ce gaban bayi gaba ɗaya, wato akwai wani shamaki wanda za su tabbata a cikinsa har izuwa yinin da ake tada bayi daga cikin kaburburransu, shine yini na alkiyama. Shi lafazin barzakh shine a larabci suke cewa alhajiz baina shay'ai, abinda yake zamantowa shamaki tsakanin abubuwa biyu, kamar yadda yake cewa marjal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiya. To dan haka Allah yace wa min wara'ihim, gaban su Allah yace barzakhun, akwai wani shamaki wanda za su tabbata a cikin shi ila yawmi yub'athun, har izuwa yinin da ake tada jama'a daga cikin kaburburansu, shine yini na alkiyama. Wannan wani zango ne wanda duk wani dan adam sai ya wuce da shi, wanda daman dan adam yana da zango uku, ko kuma mu ce zango kamar kusan guda hudu. Zango na farko dai shine rayuwa ta cikin mahaifiya, zango na biyu wanda dan adam zai wuce da shi wannan rayuwa ta duniya, zango na uku shine wato rayuwa ta barzakh, zango na hudu wanda shine na karshe shine yini na wannan rayuwa wanda take ta kiyama. Shi duk mutumin da Allah ya masa rasuwa to yana wani yanayi wanda yake na rayuwa, shi ba duniya ba, shi ba lahira ba. An gane ko? Shi ne ake kira da barkok, wata rayuwa ce gaibiya wanda ba wanda ya san hakikaninta da kaifiyarta illa mahalicin sammai da kasai da abin da ke tsakankaninsu. Rayuwa ta kabari rayuwa ce ta gaibi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu kaɗan daga cikin labarin irin wannan rayuwa wadda take ta kabari, wanda kuma kar ka yi tsammanin cewa sai wanda aka yi rami aka binne shine zai yi wannan rayuwa, da wanda kura ta cinye, da wanda wuta ta kone shi kurmus, iska ta shekar da tokar, gaba ɗayan su za su yi irin wannan rayuwa har akai yinin da za a tada alkiyama. An gane ko? Shine anan Allah yace wa min wara'ihi, wato gaban bayi Ubangiji ta'ala yace barzakun, akwai wani shamaki ila yumi yub'athun, wanda za su kasance a cikin shi har akai yinin da wato za a fitar da mutane daga cikin kaburburan su, shine yini na alkiyama. Sai Ubangiji ta'ala yace fa idza nufikha fis sur, idan akai busa a cikin kaho shine busa ta tashin alkiyama. Ita wannan busa, kamar yanda wasu malamai sun ce busa uku ce za a yi, wasu malamai suka ce a'a busa biyu ce za a yi, duka dai babu cin karo da juna illa kasancewar abin da ya fi rinjaye. Busa uku ce za a yi ko kuma busa biyu ce za a yi, abin da ya fi rinjaye busar kaho biyu ce za a yi, wanda ta farko idan an yi ta gaba ɗayan jama'a za su firgita, kowa ya fita daga cikin hayyacinsa, wannan firgici zai kai jama'a zuwa ga mutuwa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa yawma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakirin. Allah yace ba jama'a labarin yinin da ake busa a cikin kaho, idan aka yi wannan busa Ubangiji ta'ala ya ce fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, duk halittun da suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai gaba ɗayan su za su firgita, illa man sha Allah, sai dai wanda Allah ya so, shi kadai ne zai kasance a cikin aminci, sune jama'a ta mala'ikunsa. Amma duk wasu waɗanda wanda suke makusanta na fada Ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma duk halittun da suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai, idan aka yi wannan busa gaba ɗayan su za su firgita, sai ce illa man sha Allah wa kullun atawhu dakirin, dukkan bayi za su zo ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala halin suna kaskantattu. To haka idan ka koma ƙarshen suratul zumar, Ubangiji ta'ala yake cewa wa nufikha fis suri fa sa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, za a yi busa a cikin kaho a yini na alkiyama. Idan aka yi wannan busa Ubangiji ta'ala ya ce fa sa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, duk halittun da suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai gaba ɗayan su za su mutu, sai wanda Allah ya so kawai. To dan haka waɗannan ayoyi biyu, da waccan wadda take maganar firgici da wannan wadda take maganar mutuwa, malamai sai suka ce gaba ɗayan su suna magana ne akan abu ɗaya. Idan aka yi wannan busa kai tsaye jama'a gaba ɗaya za su firgita, wannan firgici kuma zai kai su zuwa ga mutuwa. Sannan sai Allah ya ce thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun, sannan sai ayi wata busa ta daban, sai ga maka jama'a sun kware ido suna kallon me za a aikata game da su. Kenan ita ce busa wadda take ta tashin alkiyama. To shine anan Allah yake nihi cewa fa idza nufikha fis suri, idan aka yi busa ta tashin alkiyama, domin ita wannan busa ta farko idan aka yi gaba daya jama'a za su mutu, sannan yin aka yi busa ta biyu gaba ɗayan rayukan jama'a tun daga Adam har izuwa wannan busa ta alkiyama gaba ɗaya jama'a za su tashi daga cikin kaburbura. Kowa idan ya tashi zai kore ido, jira yake mi za a aikata da shi. Shine Ubangiji ta'ala ya ce in an yi wannan busa fala ansaba bainakum, Allah ya ce babu wata danganta tsakankanin bayi yawma izin a wannan yini, wala ya tasa'aluna, Allah ya ce kuma junansu baya tambayar juna. duk wata danganta da duk wani kusaci da duk wani zumunci da yake tsakaninka da mutum a rayuwar duniya a ran nan ya katse, ba maganar shi, babu wata danganta. Ko mun kusacinka da bawa a ran nan, babu wata danganta. Tsakanin ɗa da mahaifi danganta ta yanki, tsakanin miji da mata ta yanki, tsakanin ɗa da uwa ta yanki. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke cewa yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni. Yinin alkiyama Allah ya ce yini ne wanda mutum ke guje ma dan uwansa, ya guje ma kuma mahaifiyarsa, ya guje ma mahaifinsa, a ran nan mutum yake guje ma matar shi kuma ya guje ma ƴaƴansa. Ubangiji Ta'ala ya ce li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni, kowane mutum a ran nan Allah ya ce yana da lamari, lamarin da ya wadace shi, baya bukatar a hada masa da nawa, kowa ta kan shi yake. Abinda zai kara nuna mana fa, duk dangantarka da mutum, duk tsakaninka da shi, wallahi tallahi in dai aka yi wannan busa, to ba maganar danganta daga wannan lokaci ta yanki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da fadar Allah subhanahu wata'ala ta sauka wa anzir ashirataka al-aqrabi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tara jama'arsa ta Qurayshawa, manzon Allah ya ringa kiran su gida bayan gida, ya ku ƴaƴan wani, manzon Allah ya ce ku tana dama kanku, fa inni la uguni ankum min Allahi shay'a, domin a yini alkiyama ba zan wadatar da ku komai game da azabar Allah, duk dangantar ku da ni, manzon Allah ya ce ba zan wadatar da ku ba. Ya ku iyalin wani, manzon Allah ya ce kuma ku yi kokari ku tana dama kanku. Yace a ranar kiyama ba zan wadatar da ku komai game da azabar Allah. Manzon Allah ya koma kiran ɗaiɗai ku, ya kirayi ƴarsa Fatima, yace ya ke Fatima ki yi kokari ki tana dama kanki, fa inni la uguni anki min Allahi shay'a, a ranar kiyama ba zan wadatar da ki komai game da azabar Allah. Ya kirayi ƴar mahaifinsa Safiya, ƴar Abdul Muttalib, manzon Allah yace ya ke Safiya ki yi kokari ki tana dama kanki, yinin alkiyama ba zan wadatar da ke komai game da azabar Allah. Wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye su, ya nuna musu cewa in dai aka yi busa a cikin kaho, to ba maganar danganta. To anan fa tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa da diyar shi Fatima, manzon Allah ya ce ta yi kokari ta tana dama kanta, ba zai wadatar da ita komai, duk dangantar da take tsakanin shi da ita a yinin alkiyama, manzon Allah ya ce ba zai wadatar da ita komai ba. Don haka Allah ya ce fala ansaba bainahum, babu wata danganta tsakanin bayi a wannan yini idan an yi busa a cikin kaho. Ubangiji Ta'ala ya ce wala yatasaaluna, kuma junan su baya tambayar juna. Sabani a rayuwar mu ta duniya, idan baka ga ba abokinka zaka tambaya wani kwana biyu ban ganshi ba, gida in kayi jinkirin zawa za a ringa tambaya ina wani, yau me ya tsaye da wani. To amma idan aka wayi gari yinin alkiyama, kowa ta kan shi yake. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni. Kowane mutum Allah ya ce lamarinsa ya wadace shi. Dan haka can cikin suratul ma'arij Ubangiji Ta'ala ya ce wala yas'alu hamimun hamima, masoyi baya tambaya game da masoyinsa a wannan yini na alkiyama, saboda kowa ta kan shi yake. To dan haka kenan anan shine Ubangiji Ta'ala sai ya ce faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, duk wanda kayan awansa ko kuma mu ce ma'auninsa na lada ya rinjayi zunubi, ma'ana yayi nauyi ya rinjayi zunubi, Ubangiji Ta'ala ya ce fa ulaika humul muflihun, waɗannan wato su ne masu rabo wanda makomarsu ita ce aljanna. Allah ya sanya mu daga cikinsu. An gane ko? Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Ubangiji Ta'ala ya ce wanda ma'auninsu ya yi rashin nauyi, an gane ko? Zunubin ya rinjaye shi, waɗannan su ne waɗanda suka taɓe wanda Ubangiji Ta'ala ya ce a wannan yini su a cikin wutar jahannama masu dawwama. Nan Allah yana nuna mana idan aka yi busar kaho a yinin alkiyama, kenan jama'ar duniya gaba ɗaya tun daga Adam har izuwa kiyama za su kaskashi biyu. yan aljanna da yan wuta, wanda fikelin shi na lada yayi nauyi ya rinjaye zunubi, to wannan shine makomar shi aljanna, Allah ya sanya mu daga cikin su. Wanda ma'aunin sa na lada yayi rashin nauyi, zunubin ya rinjaye shi, Ubangiji ta'ala ya ce fa ulaikal ladina khasiru anfusahum, waɗannan su ne suka tabar da kawunansu a rayuwarsu ta duniya. Ubangiji ta'ala ya ce fi jahannama khaliduna, a cikin wutar jahannama masu dawwama ne dindindin, ba za a fitar da su ba. Nan kasancewar Ubangiji ta'ala ya zo da siga ta jami'i cai fa man thaqulat mawazinuhu, wanda kayan awon shi wato suka nauyaya. Mawazin jami'i ne na mizan, kamar yadda ya ce wana ba'ul mawazin al-qisfa liyawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a. A wani hadisi kuma zan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wannan kenan aya, kamar tana nuna mana cewa sikelin ba dai ba biyu bane ba, ya wuce al-safa. Hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya nuna mana sikelin sikeli ne wanda yake daya daya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi wanda yake karshen littafin Bukhari, sahihul Bukhari, manzon Allah yake cewa kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Manzon Allah yake kalimomi guda biyu waɗanda suke masu nauyi a cikin sikeli, cai fil mizan, sai ya ce habibatani ila rahman, waɗanda suka fi komai soyuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Khafifatani ala lisan, masu sauki akan harshe, ba su da wuyar faɗa. Sai manzon Allah ya ce subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi. To anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da siga ta ifradi cewa fil mizan, fil mizan. Nan ku sai Allah ya ce faman thaqulat mawazinuhu, malamai suka ce an zo da siga ta jami'i domin kasancewar awan da yawa ne, an zo da siga wanda take ta daya daya ta ifradi domin duk awan ɗaya ne, awu ne wanda yake na adalci, wanda ba a zaluntar kowa, kamar yadda Allah ya ce wal wazn yawma idhinil haq, kamar yadda ya ce kuma wa naqul mawazinal qisfa li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a. Allah ya ce a yinin alkiyama za mu girka ma'auni wanda yake na adalci, a ran nan Allah ya ce ba a zaluntar rai wani abu daidai da misqala zarra, ko mun kankantar shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai zaluntar bawa kamar yadda ake zaluntar shi a duniya. To dan haka sai ya ce faman thaqulat mawazinuhu, duk wanda sikelin shi kenan na lada yayi nauyi ya rinjaye zunubi, sai Allah ya ce fa ulaika humul muflihun, waɗannan su ne masu rabo wanda makomar su ita ce aljanna. Wa man khaffat mawazinuhu, wanda sikelin shi na lada yayi rashin nauyi, zunubin ya rinjaye shi, sai Allah ya ce fa ulaika allazina khasiru anfusahum, waɗannan su ne waɗanda suka tabar da kawunansu. Ubangiji ta'ala ya ce fi jahannama khaliduna, a cikin wutar jahannama, Allah ya ce masu dawwama ne har abadan abada, ba za a fitar da su ba, kamar yadda Allah yake faɗa ga ƴan wuta yuriduna an yakhruju minan nar wama hum bi kharijina minha, ƴan wuta na nihin su fita daga cikin wuta, Allah ya ce wama hum bi kharijina minha, alhali su ko ba masu fita bane daga cikin ta. Sai Allah ya ce talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha khalidun, wuta Ubangiji ta'ala ya ce za ta kona fuskokinsu, wa hum fiha khalihuna, Allah ya ce su a cikin wuta wato masu yage dumbarin baki ne. Wala yazi billahi, in wahala tayi wahala zaka ga mutun ya yage dumbarin baki, lebe na kasa da na sama sun rabu, hakura sun bayyana. To haka ƴan wuta suke bakin gani a yinin alkiyama. Wala yazi billahi, shine Allah ya ce talfahu wujuhahum an-nar, wuta Allah ya ce za ka kona fuskokinsu. Ka san babu inda wuta ta fi zafi a jikin ɗan adam sama da fuska, kuma babu inda in ɗan adam ya sami illa a jikin shi zai munana sama da fuska. Shi ne ya ce talfahu wujuhahum an-nar, wuta za ta kone fuskokinsu. Sai Allah ya ce wa hum fiha khaliduna, a cikin wuta Allah ya ce su masu kware dumbarin baki, haƙura sun bayyana. to kasancewar dangane da shi wannan awunainin alkiyama malamai sun kai sun kawo shin menene za a auna. Wasu malamai suka ce iya abinda za a auna a yinin alkiyama aikin da bawa ya aikata a rayuwarsa ta duniya shine za a auna, za a tura akan skilin a auna. Menene dalilin ku akan haka? Suka ce fadar Allah subhanahu wataala, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Suka ce kaga anan kenan menene za a auna, kenan aikin bawa ne za a auna. Menene dalilin ku bi? Suka ce dalilin mu na biyu a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila arrahman saqilatani fil mizan subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi. Kaga anan kalimomi ne bi manzon Allah yace masu nauyi a cikin su kenan. Dan haka suka ce abinda za a auna a yinin alkiyama aikin bawa ne za a auna. Alkhairin sa da sharri shine za a dora akan su kenan. In alkhairin ya rinjayi sharri to makomar shi aljanna, in sharrin ya rinjayi alkhairin makomar shi ita ce wuta. Wasu malamai suka ce abinda za a auna a yinin alkiyama shi mai aikin karan kansa shine za a dora akan su kenan a auna, bawa shine za a dora akan su kenan a auna. Menene hujjar ku? Suka ce fadar Allah subhanahu wataala, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الشاهد فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Duk waɗanda suka ƙaryata game da ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, suka ƙaryata game da haɗuwa da shi yini na alkiyama, Ubangiji ta'ala ya ce fa ula'ika habibat a'malu, an gane ku, ula'ika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habibat a'malu. Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan su ne waɗanda suka ƙaryata da ayoyin Ubangijinsu, suka kafirce game da ayoyin Ubangijinsu, kuma suka kafirce game da haɗuwa da shi. Ubangiji ta'ala ya ce fa habibat a'malu, gaba ɗayan aikinsu da suka yi na alkhairi ya zube tun daga rayuwarsu ta duniya. Don haka Allah ya ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, ba za mu tabbatar musu ba wani nauyi akan su kili, ko an dora su ba za su yi nauyi ba. Don haka hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da yawa mutum wanda yake kiba-kiba kosashe za a dora shi a kan sikeli a ranar kiyama a auna shi, manzon Allah ya ce ba zai yi daidai da nauyin fuffukin sauro ba. Kaga wannan aya da wannan hadisi ne suke nunawa kenan bawa karan kanshi ne za a dora shi a kan sikelin a auna. Dalili na uku, wata rana Abdullahi dan Mas'ud ya tashi ya nufaci itaciya ta aswaki zai je ya hawa. Yini ne kuma wanda yake na guguwa na iska, iska sai ta ringa rauda shi, ta ringa rauda shi. Jama'a ta sahabbai sai suka ringa masa dariya, domin mutum ne wanda yake mai raunin jiki, yana da kwauri wanda yake siri-siri. Manzo Allah sai yake cewa yanzu dariya kuke masa? Yace na rantse da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, kwaurin Abdullahi dan Mas'ud da kuke gani a cikin mizani ya fi dutsen Uhud nauyi a yinin alkiyama. Dan Allah ya ce wannan kwaurin nashi ya fi dutsen Uhud nauyi. Kaga a shahida anan mai hadisin yake nunawa ashe bawa karan kanshi ne za a dora akan sikelin a auna. Dan haka wasu malamai suka ce bawa shine za a auna a yinin alkiyama. Wasu malamai suka ce a littafin da bawa ya aikata aiki girgankin da aka rubuta ayyukansa shine za a dora akan su kenan. Menene dalilin ku? Akwai hadisi sahihi shine wanda ya shahara a wajen malamai, ana kiran shi hadisul bitaqa, wanda manzon Allah yake cewa a ranar kiyama za a zo da bawa a tsaida shi gaban Ubangiji subhanahu wataala, za a baje masa littattafan ayyukansa na miyagun ayyukansa, za a baje masa littafi, manzon Allah ya ce ɗari ba ɗaya, kowane littafi ɗaya manzon Allah ya ce iya tsawon shi bakin iya ganinsa, za a baje masa waɗannan littattafai, duk miyagun ayyukansa ne da ya aikata. A lokacin nan duk wata wasila ta yanke masa, ba abin da yake gabansa illa halaka. Ubangiji ta'ala sai ya ce masa, ya kai bawa na kwantar hankalinka, kana da wata ajiya ta musamman a wajen wanda kai baka san da ita ba. Yau yini ne na adalci ba yinin zalunci ba. Sai Ubangiji ta'ala ya sanya a fito da wata ƴar bitsaka. In aka ce bitsaka ita ce kart kenan, za a fito da wata ƴar kart. Sai ce, ya Ubangiji na, ina wannan karti, ina waɗannan littattafai da riba ɗaya, yaya za a yi ta rijaye su? Sai Allah ya ce masa, kwantar hankalinka, yau yini wannan yini ne na adalci ba na zalunci ba, kamar yadda aka saba zaluntar ku a duniya. Wannan kati manzon Allah ya ce abin da yake cikinta shine kalima ta la ilaha illallah. Wannan littafi ɗari ba ɗaya gaba ɗaya sai a ɗora shi a tafin sikeli gudan. Wannan ilkarti sai a dora ta akan tafin guda, wannan ilkarti ana dora ta za ta rinjaye wannan littafi ɗari ba ɗaya gaba ɗaya. Manzon Allah ya ce babu abin da ke rinjayen kalima ta la ilaha illallah. To dan haka wasu malamai suka ce wannan na nuna cewa ashe littafin bawa shine za a dora akan sikelin a auna aini na alkiyama. Malamai suka ce duka maganganun ku dai babu cin karo, awon kala kala ne a yinin alkiyama. Wani lokaci bawon shine za a dora akan sikeli a auna, wani lokaci aikin ne za a dora a auna, wani lokaci kuma littafin ne za a dora a auna, kamar yanda duka dalilai ne tabbatattu daga cikin alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka tabbatar da haka. To shine anan Allah ya ce, faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَهُ وُجُوهَهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sai Allah yace, alam takuna ayati tutula alaikum wa kuntum biha tukadhibun. Ubangiji ta'ala sai yace da su, shin yanzu ayoyi na basu zamanto ba ana karanta muku, wa kuntum biha tukadhibun, ko kasance kuna ƙaryatawa game da ita? Wannan na nuna mana azaba kusan nau'i biyu Ubangiji ta'ala zai ma kafirai a yini na alkiyama, kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai azabtar da su azaba wadda take badaniya, to haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai azabtar da su azaba wadda take kalbiya. Kaga a wannan ayoyi da suka gabata mai Allah ya ce fa'ula'ika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khaliduna, waɗannan su ne waɗanda suka tabar da kawunansu a rayuwarsu ta duniya, don haka su masu dawwama ne a cikin wutar jahannama. Sai Allah ya ce talfahu wujuhahumun nar, wuta za ta kone fuskokinsu, wahum fiha kalihuna. Ubangiji ta'ala ya ce su a cikin wuta masu yage dumbarin baki ne, haƙura waje. Kaga wannan azaba ce wadda take a gangan jiki Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake dandana mu. Nan sai ya ce alam takuna ayati tutula alaikum, wannan kaga azaba ce wadda take kalbiya. Ubangiji ta'ala na azabtar da su game da zukatansu akan wasu maganganu. Allah ya ce da su alam takuna ayati tutula alaikum, shin ayoyi na wasu zamanto ba ana karanta muku a rayuwarku ta duniya? Fa kuntum biha tukadhibu, ko kasance kuna ƙaryatawa game da ita? Qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalimin, iya uzurin da za su ba Ubangiji. Sai su ce ya Ubangijinmu, ghalabat alaina shikwatuna, tsiyatar mu ita ce ta yi rinjaye a kanmu, ma'ana kaddarawar da kai cewa mu marasa arziki ne a wannan yini shine ya yi rinjaye a kanmu. Don haka wa kunna qauman dhalimin, mun kasance mutane ne waɗanda suke batattu, wanda mun kauce ma tafarki wanda yake na gaskiya. Manzanninka sun zo sun karanta mana ayoyinka, sun mana bayani daki-daki, to amma me muka yi? Mun ƙaryata ayoyin kuma mun kafirce maka. Wannan iya uzurin da suke ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan Allah ya musu tambaya alam takuna ayati tutula alaikum, shin yanzu ayoyi na basu zamanto ba ana karanta muku? Fa kuntum biha tukadhibu, ko kasance kuna ƙaryatawa game da ita? Sai su ce rabbana ghalabat alaina shikwatuna, ya Ubangijinmu tsiyatar mu ce ta yi rinjaye a kanmu, don haka muka hallaka. Wa kunna qauman dhalimin, mun kasance jama'a ne waɗanda suke batacci, sai su ce rabbana ya ubangijinmu akhrijina minha, fitar da mu daga wannan wuta. Fa in udina, in har mun koma zuwa ƙaryata manzanninka, fa inna zalimuna, lalle mu masu zaluntar kawunan mu. Wai abinda suke nema, suke fata, suke roƙo a nan, Allah ya fitar da su daga cikin wuta, a dawo da su duniya su gyara aikinsu. Suka ce fa in udina, in har mun koma ƙaryata manzanninka, kenan fa in udina ai ilal takzib, in har mun koma ƙaryata manzanninka to fa inna zalimun, lalle mun tabbata mu azzalamai ne, mu muka zalunci kawunan. Da yake sanin Allah, sani ne wanda yake mai fadi. Allah ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yanda zai kasance. Ko da an dawo da su duniyar ba za su yi imani ba, aikin da suke na ƙaryata manzanni shi za su koma kanshi. Kamar yadda Allah yake faɗa mana a cikin suratul an'am, walau tara idhu wuqifu 'alan nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la adu lima nuhu anhu wa innahum lakazibun. Allah yace walau tara, yace da kaga, idhu wuqifu 'alan nar, lokacin da aka tsaida masu ƙaryata manzanni akan gaba ta wutar jahannama, abin da ya rage a ingiza su su fada, za ka ji sun ce ya laitana nuraddu, ina ma a maida mu zuwa duniya, wala nukazziba bi ayati rabbina, in an maida mu ba za mu ƙaryata da ayoyin ubangijinmu, wana kuna minal mu'minin, kuma za mu kasance daga cikin masu gaskata shi. Allah ya ce bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl, wannan magana da suke Allah ya ce bari dai abinda suka kasance suna koyewa ne gabanin wannan yini shine ya bayyana. A duniya suna ƙaryatawa da yinin alkiyama, to yau ya bayyana cewa yinin alkiyama yini ne wanda yake na gaskiya. Allah ya ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu, da za a maida su duniya, Allah ya ce da sun koma akan abinda aka hane su game da aikata shi. To dan haka anan da suka ce rabbana akhrijina minha, ya ubangijinmu ka fitar da mu daga wannan wuta. Fa in udina, in har mun koma zuwa ƙaryata manzanninka, fa inna zalimu, lalle mu masu zaluntar kawunan mu. Ubangiji ta'ala sai ya ba su amsa, sai ya ce ikhsa'u fiha, ku ci gaba da kaskanta a cikin wuta, wala tukallimu, ubangiji ta'ala ya ce kar ku mun magana, wanda wannan magana ta fi komai tsananin azaba a kansu. Ubangiji ta'ala ne zai faɗa musu haka, ikhsa'u fiha, ku ci gaba da kaskanta a cikin wuta da wulakanta, wala tukallimuni, Allah ya ce kar ku mun magana. Wal iyazu billah, wannan Allah wadai ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake musu. Sai Allah ya ba su amsa, sai ya ce innahu kana fariqun min ibadi, lalle wata jama'a daga cikin bayina sun kasance, yaquluna rabbana ghfir rabbana amanna, suna faɗa cewa ya ubangijinmu, lalle mu mun yi imani da kai, mun gaskata manzanninka da littattafan da suka zo mana da su, faghfir lana, dan haka ya ubangijinmu ka gafarta mana zunubanmu, warhamna ka ji kanmu, wa anta khairur rahimin, kai kai ne fiyayyen masu jin kai, in har ma akwai wani mai jin kai to kai kai ke sama da shi. Nan tawassuli ne suke yi da imanin su, suka ce rabbana amanna, ya ubangijinmu mun yi imani da kai, dan haka roƙon mu faghfir lana dhunubana, ya Allah ka faghfir lana, ya Allah ka gafarta mana dhunubanmu, warhamna ka ji kanmu, me suke nihi da rahama, ma'ana duk wasu ayyukan mu na ƙwarai, ya Allah ka amsa mana, wa anta khairur rahimin, kai kai ne fiyayyen waɗanda suke masu jin kai. Ubangiji ta'ala ya ce to irin waɗannan bayina fattakhastumuhum sikriya, sai kuka rike su wai abun izgili abun ba'a. An gane ku? Kenan wannan kasancewar mu'minai ga halinsu a duniya, a kullun addu'a suke, dan babu addu'ar da ta wuce kai fatan cewa Allah ya gafarta maka zunubanka. Na biyu, ba addu'ar da ta wuce kai fatan cewa kyawawan ayyukanka Allah ya karɓa maka. Dan haka shine Allah ya ce innahu kana fariqun min ibadi, lalle wata jama'a daga cikin bayina sun kasance, yaquluna suna fada rabbana amanna ya ubangijinmu mun yi imani da kai faghfir lana ka gafarta mana zunubanmu warhamna ka jikanmu game da karbar ayyukanmu na kwarai wa anta khairur rahimin domin kai kai ne fiyayyen masu jin kai in har ma akwai wani mai jin kai in ma akwai wani mai tausayi to Allah shi yake sama da shi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zo daga wani yaki an tara ribatattun bayi manzon Allah sai ya ga wata mata sai kai kawo take daga ta ga jinjiri sai ta dauke shi sai ta rungume shi a kirjinta ta kafa masa nono ta bashi ya sha sahabbai suna ga abun mamaki manzon Allah sai yake cewa da su yanzu wannan matar shin yanzu kuna tsammanin za ta dau dan cikinta wanda ta haife shi ta jefa shi wuta suka ce ya rasulullahi ina ai ba yanda za a yi wannan mata a irin tausayin da Allah ya kimsa a cikin zuciyarta ta dau dan cikinta ta jefa shi a cikin wuta yaya ne wata gani ba na ta ba daga ta ga yaro a yadda kawai sai ta dauka ta kafa masa nono ta bashi ya sha manzo Allah ya ce to lallahu bi ibadihi arhamu min hadhihi bi waladiha aw kama qala ubangiji ta'ala ya fi tausaya ma bayinsa sama da wannan mata game da danta dan haka anan yace wa anta khairur rahimin kai kai ne fiyayyen masu jin kai dan haka duk maganar wasu masu da'awar haƙƙin dan adam wallahi duk maganar banza ce ubangijin da ya shar'anta mana wannan dokoki shi ya fi tausaya mana shi ya fi mu sanin haƙƙin kanmu an gane ko shi ya fi mu sanin menene haƙƙinmu bin dokar ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce za ta ba duk wani mai haƙƙi haƙƙin shi ba wanda mashaya giya mace alade suka shirya suka kawo suka wanda su ne daƙiƙai waɗanda suke jahilai wai sun kawo sun kagaba ma al'umma wai haƙƙin dan adam wai yaro yana da yancin ya kai ƙarar mahaifin shi wai a hudda masa haƙƙinsa da wasu abubuwa waɗanda suke na daba daga an yi abu wai ka shiga haƙƙin dan adam shine sai Allah ya ce fattakastumuhum sikriya waɗannan jama'a kun maida su abin izgini hatta an saukun zikiri har suka mantar da ku ambatuna ma'ana izgidin da kuke da su daba'ar da kuke da su ita ce ta kai ku kun manta game da ambatuna izgidin da suke ma mu'minai ubangiji ta'ala ya ce wa kuntum minhum tadhahaku kun kasance kuna musu dariya yau daga an ganka daga dagaggen wando da gemu da asuwaki shikenan an ga abin izgidi an ga abin izgidi irin mu'minai masu kokarin kwatanta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau a cikin jama'a sun zama baki sun zama baki daga an gansu kawai wani irin kallo ake maka in aka hango ka sai ka bace ana nuna ka in ma ba a nuna ka ba da hannu za a ringa nuna ka da baki ga sunan shine Allah ya ce wa kuntum minhum tadhahakuna kun kasance kuna musu dariya wannan izgili da ba'a da kuke musu shine ya mantar da ku game da ambaton ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce inni jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun Allah ya ce lalle ni a yau na sakauta musu da fiyayyen sakamako ita ce aljanna annahum humul faizun Allah ya ce yau su ne masu rabo dan wani rabo a nan duniya duka suna ya kama rabo na hakika shine rabo wanda yake na lahira duk mutumin da ya dace da gidan aljanna faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dan haka Allah yace inni jazaituhum al-yawma a yau Allah yace na sakauta musu bima sababu a sanadiyar hakurin da suka dauka game da dukkan izginin da ake musu da dukkan ba'ar da ake musu da duk wani cutarwa da ake musu a rayuwarsu ta duniya game da daukan hakurin da suka yi Allah yace na sakauta musu a yau su ne masu rabo anan mu tsaya mu rabi anan waɗanda suke marasa rabo su suke ma wanda ba su da rabo a gobe kiyama su suke ma masu rabo a gobe kiyama dariya a yau a nan duniya ni Allah yake cewa wa idza maru bihim yatazamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihina wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhalun wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawma alladhina amanu min al kufari yadhhabu ainin alkiyama yanda wato kafirai da munafikai suke ma mu'minai dariya a nan duniya su kuma mu'minai a ranar kiyama za su rama wannan dariya ita dariya ta mu'mine shin kuka zai biyo bayanta? Ba maganar kuka. Amma su waɗanda suka ma mu'mine dariya a nan duniya, mi zai biyo baya a yinin alkiyama? Shine kuka. Su waɗanda suka ma mu'mine dariya a duniya a nan a gobe kiyama menene makomarsu? Kuka za su yi, kukan da ba zai amfane su ba. Su ko mu'mine a gobe kiyama ne za su ma munafikai da kafirai dariya kamar yadda suka musu a nan duniya. To amma akwai wani kuka da zai biyo ba sai farin ciki da walwala. Don haka akan wata kwali ana kenan akan su. Don haka shine Allah ya ce wa kuntum minhum tabahakuna, kun kasance kuna yi musu dariya don saboda ba'a da izgidi. Don haka Ubangiji ta'ala sai yake cewa inni jazaituhum alyawma bima sabaru annahum humul faizun, sai yace qala kam labistum fil ardi adada sinin. Ubangiji ta'ala yace shekaru nawa kuka zauna a ban kasa? Yan wutayen sun shiga wuta za a tambaye su, ko kuma a yinin alkiyama za a tambaye su shekaru nawa kuka zauna a rayuwar ku ta duniya? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm, sai su ce mun zauna yini daya ko kuma sharin yini. Saboda tsananin azaba da suka gani a yinin alkiyama, domin yinin alkiyama yini ne mai tsanani, amma tsananinsa ba akan kowa ba yake kasancewa sai akan wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya faɗa wa kana yawman alal kafirina asira, kamar yadda ya faɗa yaqulul kafiruna hadha yawmun asir, kamar yadda ya faɗa alal kafirina ghayru yasira. Amma ga mu'minai yinin alkiyama yini ne mai sauki. Ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, tsawon yini na alkiyama mu'mini zai ganshi kamar daga bayan la'asar ne zuwa magariba, amma kafiri zai ga wannan yini kamar tsawon shekara 50,000 ne, wal iyazu billah. Dan haka Allah zai tambaye su kam labistum fil ardi adada sinin, shekaru nawa kuka zauna a ban kasa? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm, sai su ce mun zauna yini daya ko kuma sharin yini. Ma'ana mun zauna kenan yini guda shine daga hudowar rana zuwa fadawar ta, ko kuma sharin yini kenan daga hudowar rana zuwa 12. Fas'alil adin, kenan ana sun samu sabani, sai su ce to ku tambayi masu lissafi, masanan lissafi. Junan su za su ce ku tambayi waɗanda suke masanan lissafi, wai shekaru nawa muka yi a duniya? Kamar yadda can cikin suratul Taha Ubangiji ta'ala yake cewa yawma yunfaqu fi suri wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. To shine anan sai su ce mun zauna yini ko kuma sharin yini. Dan haka sai su ce fas'alil adil, ku tambayi waɗanda suke masana lissafi, wai shekaru nawa muka yi? Qala, sai Ubangiji ta'ala ya ce illa bistum, in ma kun zauna a duniya zaman bai zamanto ba illa qalilan, face zama ne wanda yake dan kadan. An gane ko? Law kuntum ta'lamuna, in law annakum kuntum ta'lamuna, da a ce ku kun kasance kuna sani, to zaman da kuka yi a duniya duka zama ne wanda yake bai taka karaya karya in an dangana shi da zama wanda yake na alkiyama. Domin yini ɗaya na alkiyama zaman shekara 1000 yake ta duniya, kamar yadda Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu. Shine illa bistu, ba ku zauna ba a duniya illa qalilan, face zamani wanda yake dan kadan, gwalgwadan kenan lokacin da kuka karyata manzannin Ubangiji. Law annakum kuntum ta'lamuna, Ubangiji ta'ala ya ce da a ce ku kun kasance kuna sani, kenan da kun yi kokarin tana dama kanku abinda zai tsiratar da ku a wannan yini. Ubangiji ta'ala sai ya ce a fa hasibtum annama khalaqnakum abasa, shin wai yanzu zato kuke cewa mun halice ku kawai dan wargi? Wa annakum ilaina la turja'u, cewa wai ku ba za a dawo da ku zuwa gare mu mu sakauta muku da irin abinda kuka shuka? Wannan zato wanda yake na waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, su kawai iya tunanin su Allah ya halice su kawai dan jin daɗi da wasanni a rayuwar duniya. Duk kuɗin da kafiri yake nema shi kawai iya abin da yake ji daɗi da rayuwarsa ta duniya. Ka je kasashen Turai waɗanda basu san ba inda aka sa gaba, duk kuɗin da suke nema in ya fito daga hilin kwallo to silima zaya, daga nan kuma har da wajen wani wasanni zai wuce. Din neman da yake a rayuwar shi kawai shirya ma kudaden lokaci kaza, ana wasa a wuri kaza, sai ya tara kudaden da zai je ya kashi. In ya dawo gida hallo kayan wurgi ne, in ya gaji sannan kuma ya nemi wuri ya kwanta. Rayuwar kawai in ma aiki yayi duk abin da ya samu kawai akan wasanni da jin dadi ake kashe wannan kudade. Shine Allah ya ce afa hasibtu, shin yanzu zato kuke annama khalaqnakum abada, cewa mun halice ku kawai dan wurgi, wa annakum ilaina la turja'un, cewa ku ba za a dawo da ku zuwa gare mu. Wannan zato ne wanda yake na kafirai, kamar yadda Allah ya ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru wa waylun lil ladhina kafaru min an-nar. Da haka sai ya ce fa ta'ala Allahu al-malikul haqq, ubangiji ta'ala al-malik, wanda yake sarki, wanda mallakar kowa da komai a hannunsa yake, al-haqq, wanda yake matabbacin gaskiya, fa ta'ala ya daukaka, la ilaha, wanda babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya, illa huwa, face shi rabbul arsh, ubangijin al-arshi al-karim, wanda yake mai girma. Don haka wannan aya a takaice malam ya shigo da ita ba dan komai ba, tana nuna mana kwanukan rayuwa da Allah ya bamu, dama ce Allah ya bamu, mu yi kokari mu ribance ta, kar mu sake mu tabar da kawunan mu. Dan can Allah ya ce wa man khaffat mawazinahu mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun, tunda mutuwa ban makawa dole ne zawwa za ta yi, kenan me ya rage akan mu, kenan wannan kwanuka na rayuwa dama ce Allah ya bamu, kar mu tsawaita guri akan rayuwa ta duniya. Abin da ya kamata mu yi kokari mu tanadi aikin da zai zame mana guziri domin dacewa da aljanna a gobe kiyama. Fatan mu shine abin da muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.